إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko da ya kara raya mu a cikin wannan yammaci na Laraba daya ga watan Zulqa'da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1443 wanda yayi daidai da daya ga watan 6 Yuni kenan shekara ta 2022 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci Masjidu Sani Dada take namba 39 Yakubu Avenue kawara daga Ladima Road Angwari Miji Are Kaduna a wannan ƙasa ta mu ta Nigeria. Muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka Riyadus Salihin na Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Inda muka kwana a babi na 16 babun fil muhafazati ala sunna wa adabiha, mun kwana a hadisi na 9 a majalisin da ya shuɗe a jerin gwanin majalisin wannan littafi. Wannan shine majalisi na 101, za mu tashi al-ashiru hadithi na 10 wannan babi. Malam yace an ibn Abbas radiyallahu anhuma qal qama fina rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi maw'izatin fa qala Abdullah ibn Abbas Allah ya kara ya ja a gare sa da mahaifinsa yace wata rana manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa ya tsayu a cikin mumusa habbai yana wa'azi. Dukkan Abdullahi dan Abbas yana dan karari lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da rai, a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana wajen shekara 13 zuwa 14, kaga zai iya tana abubuwa kenan ko. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya tsayu a cikin mu yayi wa'azi shine bi maw'izatin, yayi wa'azi kaga kenan bayan karantarwa akan yi wa'azi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa'azi ga sahabbai fa qala, sai yace ayyuhan nasu, ya ku mutane, innakum mahshuruna ila Allah ta'ala hufatan uratan ghurla, yace ku annan mahshuruna za a tada ku, za a tara ku a gaban Allah, ila Allah ta'ala zuwa ga Allah madaukaki, hufatan ba ta kalmi, uratan tsirara, ghurlan da nuba. Ga wannan ababan ranar tashin kiyama zai faru, za a tada mu ga baki ɗaya mu, wa barazu lillahi jami'an, ko za a kado mu ga baki ɗaya mu don mu tsaya gaban Allah, kowa ya bada ababen da ya aiwatar a lokacin da yake da rai a duniya, alkhairi ko sharri, dukkan mu anan ba wanda ba zai ga ayyukansa na alkhairi ba kuma babu wanda ba zai ga ayyukansa na sharri ba. Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya kalli damansa sai ya ga ayyukansa, idan ya duba hagunsa sai ya ga ayyukansa na saban Allah ga wutan jahannama. Sai ce ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron wuta koda da bantalan dabino ne, saboda a wannan ranan akwai CCTV wanda Allah ya sanya wa kowa a cikin muawiyansa. Abinda kake yi da alkhairi ko sharri yana recording ɗinsa. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi, dukkan wani dan adam, mutum ko aljani, Allah ya sanya masa CCTV ɗinsa a wuyarsa yana recording ɗin ayyukan da kake aiwatarwa. Wa nukhriju lahu yawm alqiyamah, Allah ce ranar tashin kiyama za mu fito masa da kitaban littafi na ayyukanka. Yalqahu manshura, zai riske shi a shimfiɗe. Yunshar lahu, za a shimfiɗa mai ayyukan, za a buɗe fayil ɗin kana kallo. Sai Allah ce iqra kitaba, karanta littafinka, saboda ayyukanka dukkanin alkhairi ko sharri yana nan a rubuce. Shi yasa a lokacin idan mutum ya gani sai ya ce ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, wai wani irin littafi ne wannan, baya kyale karamin laifi balle babban sai ya iyakance shi. Sai Allah ce wa wajadu ma amilu hadira, mutane sun tadda ayyukan da suka aiwatar a duniya a gaba gare su, a halacci a gaban su. Wala yazlimu rabbuka ahada, Allah ya ce baya zalunta ɗaya daga cikin bayinsa. Saboda haka ne hadisin Abdullahi bin Amr bin al-As wanda Imam Ahmad ya rawaito a cikin musnadinsa, shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'iku Allah zai tambayi mutane a wannan lokacin, sai ce wai mala'ikuna sun zalunce ka? Sai ce a, duk wannan aikin da ke cikin littafin nan naka ne? Sai ce i ya rab, eh ya Allah na sani, kuma ga wutan jahannama an zo da ita. To nana Aishatu lokacin da manzo Allah ke magana a kan kiyama abin ya daure mata kai, anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hufatan ba takalmi, uratan asrara, ghurlan luqa, wato yanda ka zo duniya haka zaka koma wa Allah. Ai ka zo ba kaciya ko, kuma ka zo ba takalmi, an gane? Sa'an nan kuma ne ka zo ba riga a jikinka, haka za ka zo lahira, za ka zo gaban Allah. Abin sai yi wa nana Aishatu nauyi, ce rijalan wa nisa'an fi sa'idin wahidin ya Rasulullah, ya ma'aikin Allah maza da mata a fili ɗaya. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli nana Aishatu ya ce al'amarin ya wuce duk yanda kike tunani, namiji ne mace ke gefansa amma bai san mace bane ke gefansa, namiji ne bai san namiji ɗan uwansa bane ke gefansa, saboda bala'in ranar da fitinar da ke ciki. In kaga mutum ya samu natsuwa shine mutumin da ya ji shi an tsamma shi a aljanna, to lokacin ne zai samu natsuwa. Allah fadi ya tashi sufanta ya ce yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughli, ranan da yafirru almar'u min akhihi, mutum yana gudun dan uwansa, uwarsa ɗaya ubansa ɗaya amma kowa ta kanta yake nafsi nafsi, wa ummihi wa abihi, da mahaifiyarsa da mahaifinsa, kaga su ne the closest person ko, wa'anda suke shakikai su ne the closest, sannan ga babanka ga mamanka ai su suka fi kusa da kai. To kowa ta kansa yake, babanka na ta kansa, kai ma kana ta kanka, inda za ka ga babanka kana gudunsa, saboda kana tunanin akwai haƙƙoƙin da ya kamata nasa da za ka sauke a matsayinka ba ka sauke ba, saboda ka shi ɓoye masa. Shi ma mahaifinka yana gudunka, saboda akwai wa'ansu haƙƙoƙin a matsayinka na ɗa wanda kake da shi a kansa da bai sauke ba, yana tsoron a ranar kare sha, saboda ba wanda zai ya taimakowa, babanka duk ƙaunar da yake maka babarta duk tausayin da take da shi gare ka wallahi a ranar ba za ta tausaya maka ba in kaga ta tausaya maka to ta ji ta tsunduma aljanna amma ita ma tana neman ka ne ladar jaki saboda ita ma ta sha baban ka ma yana neman ka ne dan ya sha saboda yana tunanin kowa ta kansa yake sai ya ga ya shiga aljanna sannan zai ce kuma akwai wanda yake bi ya yafi kar ku san me ya kamata ai gara a ce kai kana bada haƙoƙin kai kuma ana tauye naka ya fi maka alkhairi da ya zama kai ne ke tauye haƙƙi saboda a ranar za ka nena kanka a Allah Allah ka tsira ta da mu to wannan rana za a tsaya gaban Allah ba takalmi rara kuma da luƙa sai manzo Allah ya karanto wannan aya kama bada'na awwala khalqin nu'idu Allah ce yanda muka fara farkon halitta haka zamu mai da su ka zo duniya baka san abin da kake yi ba yaro ne jariri baka san komai ba ba ilimi ba komai Allah ce kuma ka zo a tsirara kuma ka zo ba wando kuma ka zo ba takalmi sannan kuma a wannan rana zaka koma ga Allah yanda ka zo duniya kawai bambancin shine ayyukanka zaka tadda a kabarinka kana fitowa daga kabari zaka ga ayyukanka na alkhairi ko shari a gabanka wallahi kowa shi zai da kansa yahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyama kowa zai dauki ne laifinsa cike a ranar tashin kiyama kana fitowa zaka tadda shi shine hadisin Abu Hurairah manzo Allah ya sifanta akwai wanda zai rike kaman wannan santarin Allah ka sa mana ciki amma ba ba karama yake bane laifinka da kai a duniya kaman wannan santarin kai ka san ba karamin aiki bane ba karamin tuba kai ba kuma ba karamin nisantar saban Allah kai ba wani zai dauka kaman masallacin nan wallahi karami kenan wallahi karami kenan a kiyama wani zai dauka kaman anguwan nan wani zai dauka kaman Kaduna kai wani zai dauka kaman Kaduna Kano Jigawa wani zai dauka kaman Nigeria kai wani zai dauka kaman duniya gurgudan saban Allah ka gurgudan yanda zaka dauki kayanka a baya kuma kowa zai dinga buni kasan Malam Bahaushe yayin karin magana yace mara gaskiya ko a ruwa jibi yake ko to a ranar tashin kiyama kowa sai yayi jibi ni ne magana da kai mai saurara na wallahi sai kowa ya ji dukunka gurgurdan saban Allah ka shima shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai wanda nasu zai tsaya iya kaurin su Allah ka san muna ciki akwai wanda zai tsaya iya cibiyar su akwai wanda zai tsaya gomin su iya kirjin su akwai wanda zai tsaya musu iya wuyan su akwai wa minhum man yuljimuhu al'araq iljama akwai wanda ma gumin sa zai lullube shi ne gabakiya zai nitse ne a cikin gumin saboda sabon Allah sa bala'i zai yi bala'i kowa hankalinsa a tashi kuma haka za a zauna ba wanda ya san me zai in tsananin bala'in yayi bala'i fa ba a ma san fa makoma ba ba haka za a tsaya da wannan bala'in sai mutane su fara cewa duka kuma taro ila ma nahnu fi amma tarau ila ma qad balagna man yashfa'u lana ila rabbina kai jama'a wai ba ku ga halin da muke ciki ba wai ba ku ga abin da ya rice mu na kunci da bala'i ba manzo Allah ce fa tadnu minhum shams kamilin za a kado ranan nan da kake gani za a matso da ita gab da kanmu kamar mil daya mil din rawun hadisin yace na kasa fahimtar wanne manzo Allah ke nufi mil in an ce mil daya ana kiransa mil a larabci na tafiya sannan kuma karanto zali dan karamin karan nan ana kiran sa mil sai ya ce to na kasa ganewa wanne manzo Allah yake nufi na mil ɗaya yake nufi kusancin ranan da kanmu ko ku mil ɗaya na karanto zalin ko shine kusancin rana da kwakwalanmu kowanne dai aka faɗi dai yana nuna alamar me kusancin ranan ka duba nisan rana amma yanda muke zuba to a ranan fa za a kawo shi ne a kaddara ma mil ɗaya ne ka san kusancin ya yi iya kusanci to haka kowa zai dinga zufa sannan kowa zai ɗauki lodin kayansa
in ka zama dalilin batar da wani to zaka fice nashi shiya din
shine wa min awzaril ladina yudilluna an sabili
da kuma laifin wanda wani ya batar ta gare kai ka batar da shi ta dalilin ka to duk saban Allah da yayi za a narka a dura ma
Allah ka shirye da shine sai Allah ya ce wa'adan alaina alqawli ni akan mu muka yi yanda muka samar da ku haka zamu mai da ku inna kunna fa'ilin Allah ce lallai mu mun kasance musu aiwatar da haka wannan ranan fa sai ta zo ala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da harfu tanbihin wa tawkidin jama'a ku saurara wa inna awwal al khalaiq yuksa yawm al qiyamah ibrahim alaihi salatu wassalam lallai farkon mutumin da za a fara sanya masa tufafi a cikin halittun Allah ranar tashin kiyama annabi ibrahim annabi ibrahim shine farkon wanda za a suturta shi a sanya masa riga ranar tashin kiyama saboda abin da aka yi masa na kuna aka sa shi a majajjawa aka jefa shi cikin wuta ina fata an gane to Allah subhanahu wataala zai saka masa zai suturta shi a wannan ranan fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari hadisi ingantacce Imam al-Bukhari ya rawaito sa daga Abu Huraira Allah ya kara yadda a gare sa yace yalqa Ibrahim abahu yawm al-qiyama annabi Ibrahim zai hadu da babansa ranar tashin kiyama wa ala wajhi azara washinan manzo Allah ya faɗi a fuskan babansa azara kaga anan ya kareta duk mutanen da suke tawili suke fassara wa id qala ibrahim li abihi azara tattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumuka fi dalalin mubin suka ce wai azara ai ba baban annabi ibrahim ake nufi ba ana nufin babban sani ko haka wasu suke tawili to wannan hadisin sai ya kareta duk wani tawilin da wani mutumi zai yi kuma hadisin imam al-bukhari ya rawaito sa yace a ranar tashin kiyama annabi ibrahim zai hadu da babansa manzo Allah ce azara a fuskan babansa khatrun wa ghubratun wa ala wajhihi bi ma'ana a fuskansa akwai murtikewa wato kunci a fuskansa duk mutumin da ke cikin damuwa in ka kalli fuskarsa zaka gane ko to fuskarsa ya tamuke sannan wa ghubratun da kura na tashin hankali fa yaqulu lahu ibrahim annabi ibrahim zai gaya wa babansa a wannan ranan ranan tashin kiyama alam aqul lak ya babana ba ni na ce maka la ta'sini ana ce kaka saba mun ba fa yaqulu abuhu kaga maganan ya fito fili ko baban wato baban annabi ibrahim sai ya ce wa annabi ibrahim fal yawm la usik yau din na ban saba maka ba ta amfani ba za ta yi amfani ba fa yaqulu ibrahim wa annabi ibrahim sai ya ce wa Allah ya rab ya ubangiji innaka wa'adtani alla tukhzini yawma yub'athun ya Allah ka min alkawali ba zaka tabar da ni ba ranan da zaka tada mu ranan tashin kiyama kenan ko shine wala tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim ya Allah kakka wulakanta ni ranan zaka tada mutane yawma la yanfa'u malun ranan da dukiya ba ta da amfani la yanfa'u malun wala banun haka kuma ƴaƴa ba za su amfanar da kai ba a wannan ranan illa man ata Allah biqalbin salim sai wanda ya zo wa Allah da kubutacciyar zuciya zuciyar da take cike da tauhidi ba shirka ba bid'a a cikinta fa ayyu khizyun akhza min abi al-ab'ad wai akwai wani wulakanci da ya kai wulakanta babana a nisantar da shi daga gare ni fa yaqulu Allah ta'ala Allah madaukaki sai ya ce wa annabi Ibrahim a wannan ranan inni haramtu aljannata ala alkafirin,
ya kai annabi Ibrahim na haramta wa kafirai shiga aljanna,
saboda haka baban ka mutu a mike nan kafir.
In annabin Allah gadadin Allah annabi Ibrahim ya tattauna da Allah akan babansa, to ina gani ina gare ka, ina ga mahaifina ina ga mahaifinka,
kaga yanzu ne
kowa ta kansa yake. To saboda haka kaga wannan hadisin yana ƙaryata masu cewa azara ba baban annabi Ibrahim bane,
amman ji wannan wai babbansa ne,
saka maka wani tawilata na larabci,
to kaga wannan maganan ya rusa maganar su gabaki daya.
In mutum ya sani ana je masa tsoron zai kai ga kafirci, saboda kai ga ƙaryata Qur'ani da me sunna,
an gane.
In kuwa bai sani ba jahilci ne, to ya fada cikin bid'a,
amman ji wannan,
saboda haka sai ya taraji'i ya tuba daga wannan furuci. Allah ka shirye da mu. To shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce annabi Ibrahim shi ne farkon wanda za a tufatar da shi. Idan aka tufatar da shi ala, sai manzo Allah ya ce ku sani fa ku saurara, wa innahu sayuda'u bi rijalin min ummati,
za a zo da wasu mazaje a cikin al'ummata.
Wace rana kenan? Ranar tashin kiyama. فيؤخذ بهم ذات الشمال سيعرقه سو زوى دهنهم هقو لما أنا ذات فده سوطة كنا هم زودة سو كما ذات فده سوطة ذات الشمال بما أنا يموتة شيني وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال يموتة ما أبوتة هقو وتنيسة ندكي ما أبوتة هقو أمن شونا سيالة في سموم وحميم
suna cikin guba da tafasasshen ruwa,
shine na wutan jahannama.
Saboda me?
Hatta abinci idan suka ci yana tafarfasa, yana tsinka hanjin su ne.
Allah ce
fa'a am'a'ahum,
ruwan da za su sha.
Allah ce wasuqu ma'an haniman faqata'a am'a'ahum,
idan suna jin kishi in za su ci abinci, abincin da za su ci zai shaƙe su
a wuya. Shine Allah ce wa ta'aman za ghussatin wa azaban alima,
abinci mai shaƙe wuya da azaba mai raɗaɗi.
To idan sun shaƙe suna buƙatar ruwan da zai kawar da shi ko,
sai Allah ce wa suqu ma'an hamiman,
za a shayar da su ruwa tafasasshe.
Qatta'a
am'a'ahum,
ruwan zai tsinka hanjinsu.
Wani zai ce to in hanji ya tsinke ai sai mutuwa,
Allah ce la yamutu fiha wala yahya,
ba sa mutuwa kuma ba sa rayuwa ne dadi a cikin wutan jahannama.
Allah ka tsare mu.
To kaga anan fa aqulu, manzo Allah ce sai na ce ya rabbi ashabi,
ya ma'aikin Allah
wa'annan ai badiyana ne.
To kaga wannan sallar
ruwaya ta zo kusan mutawatira, kusan ruwaya 37 da lafuzza daban-daban. A wata ruwayan
usaihari ƴan ƙananan sahabbaina,
to wannan hadisin shine ƴan shi'a suke amfani da shi suke jefa wa mabiyansu shubha akan cewa ai gashi nan kuma za ta fita suta, ya nuna sahabbai ƴan mutane.
Kun gane shubha?
To malamai suka zo sharhin hadisin suka ce to abinda ake nufi, ƙarshen hadisin yana fassara ma'anar abinda ake nufi, bari mu ji shi. Sai ya ce fayuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'da,
kai baka san abinda suka kiro bayan tafiyarka ba.
Baka tunda manzo Allah ke da rai ya san su akan musulunci,
shine malamai suka fassara hadisin da ashabur ridda,
wanda suka yi ridda bayan mutuwar manzo Allah.
Kaga manzo Allah ya mutu ya bassa ne
a musulmai ko,
an gane magana?
To bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar ya yake su shekara 2 da wata 6 da yayi akan yaki da kare,
an gane.
Akwai mani'una zakat, akwai wanda suke ba da zakka,
sayyidina Abubakar ya yake su
a ciki, kuma tunda duk wanda ya ki yadda ya ki ba da zakka to ya halatta a yake shi, duk Allah ma ya kira shi mushriki.
Wa wailun lil mushrikin alladhina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun,
sai Allah ya kira shi mushriki.
An gane wannan?
Sa'annan a cikin su har sayyidina Abubakar ya fusata, sayyidina Umar yace kaifa tuqatiluhum wa hum yaquluna la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah ya zaka yake su suna cewa la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah sayyidina Abubakar yace wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunaha ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ala adihi laqataltuhum ala dhalik yace na rantsa da Allah dide da akalar raqubi wanda ake bada a matsayin zakka a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yau suka ki gane shi wallahi sai na yake su akai sai na Umar yace sai na gane Allah ya haskaka zuciyar sayyidina Abubakar akan wannan yaki shikenan sai nayi saduda amince wannan sa'annan a ciki akwai waɗanda suka kira ma suka yi da'awar annabta irin su Fulaiha irin su Sajaha mace ce tace ita annabi ya ce Musailama al-Kazzab yayi mata wayo yazo ya aure ta kana da rinjina kaga yanzu da nata rinjinan da nashi kaga sun hadu ko sun zama masu karfi yayi mata wayo har mabiyanta mata suka zo suka same shi aina mahru nabiyyatina ya Musailama na al-a'ina sada sadakin annabiyarmu sai ce afauna ankum salat al-asr yace mun yabe muku sallar al-asr ina fata an gane to kaga Musailama Abdullahi bin wato Amr bin al-As da kansa kafin ya musulunta ranan da aka saukar da surat al-asr da daddare ne gari ya waye sai suka hadu Amr bin al-As da Musailama sai Amr bin al-As lokacin kafin ya musulunta sai ya ce wa Musailama ma za unzila ala Muhammadin da aka saukar da manzo Allah sai ya ce unzila alaihi laylatal bariha suratan qasiratan wajiza jira da dare an saukar da manzo Allah wata gajeruwar sura fatala alaihi sai karanto mai wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr sai ya ce wa kadhalika ana qad unzila alayya sai ya ce ni ma wai shi ma an saukar mai da qur'ani sai karanto mai soki burutu yana gama ji sai Amr bin al-As ya kalle shi da kyau yace a haza qur'anu yace wannan ne qur'ani kaga bai karyata wal asr ba amma da ya karanto nashi sai karyata shi sai ce mai wa haza qur'anu yace wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka kadhibun yace na rantsa da Allah kai ka san ni na san kai makareci ne wato karta san karke nan ko shi ya tabbatar cewa ƙarya yake yi amma bai ƙaryata Qur'ani ba an gane kage ya san mu'jiza dake cikin Qur'ani shi da kansa da yace yana da suratul fil alfilu malfilu wama ajraka malfilu aywanun kabirun lahu zulubun tawilun wai fi jiwa da jiwa da ya sanar da kai jiwa wata atotuwar da ce tana da dogon hanci dan Allah wannan ya kama da wani akwai balaga a ciki akwai fasaha a ciki babu fasaha a ciki an gane da shi sa sayyidina Abubakar shekaru biyun nan da ya da wata shida duk ya kansa yi to waɗannan mutanen su ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ya san su a matsayin musulmai to kuma sai ga za a tafi da su wuta shine mala'iku suka ce ai baka san abin da suka yi bayan ka ba imana sun cu sun canza ai wanda yake bin dokar manzon Allah ai kaga ya canza ko to shine ake fassara shi da wannan akan cewa innaka la tadri ma ahdathu ba'dak kai baka san me suka kirkiro a bayan ka ba menene shine sai yace fa aqulu sai in cewa mala'iku kama qala al-'abdu as-salih sai in cewa wa annan mala'iku kamar yanda bawan Allah nagartacce yace nan 'abdu as-salih da ake magana annabin Allah an bayyana matsala saboda yana zuwa a wani lokaci da matsayin bawan Allah kuma yana zuwa a wani lokaci da annabawan Allah kamar addu'an da annabi Yusuf yayi yace rabbi inni kad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith sai ce ni fatir as-samawati wal-ard anta wali fi ad-dunya wal-akhirah sai ce tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin ai yana nufin annabawa sune wanda suke daraja daya a gaban Allah ka rizqantar da ni da salihan bayi annabawa ba salihi ba dan annabi ai duk wani salihin bawa ai dalilin annabi ne zama salihi ko ko idan ka hada shi da annabin kaga ka rage mai ne ka rage wa annabin nan daraja to sai dai annabawa sune wanda suke matsayi daya a wurin Allah saboda sakon Allah suke rike da shi amma duk da hakan Allah ya fifita wasu a kan sashi tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd wa'ancan annabawan da Allah ya bada labari yace muka fifita sashi akan sashi ina fata mun gane to annabi Isa alayhi salatu wassalam ga abin da yace wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim ato wa kuntu alaihim shahidan ni na kasance mai shaida akan su ma dumtu fihim matakar ina cikin banu Isra'ila ni mai shaidawa ne akan su cewa sakon da ka bani na isar da shi falamma tawaffaitani a lokacin da ka dauke ni saboda alwafatu anan ai al wato alqabdu lamma qabadtani lokacin da ka dauke ni saboda alwafatu anan yana daukan almautu sughra ina fata an gane da bacci ai almautu sughra ne Allah ya dauke shi ne gabaki daya ya tafi da shi shine bal rafa'ahu Allah ilayhi Allah ya dauki annabi Isa ya tafi da shi an gane ya tafi da shi sama kuma yana sama kusan ta uku kamar yanda hadisin Anas Malik yake isharar hadisin Bukhari da Muslim annabi Isa yana sama ta uku an gane to kaga Allah ya dauke shi a ranar kafin ya bar kafin kiyama ta tsayu Allah zai saukar da annabi Isa tsakanin fuka-fukan mala'iku guda biyu kansa na diga da lu'u-lu'u zai sauka a garin Saudiya a garin Makka a daidai Kaaba haka manzo Allah ya ce hadisin Hawwas bin Sam'an al-Kilabi Imam Muslim ya rawaito sa lokacin da za a yi sallan asubahi gab da sallan asuba an tada ikama liman zai tada sallah sai ya ganshi sai ya gane shi haka manzo Allah ya ce limani zai ganshi sai ya gane wannan annabi Isa sai ya ce mai zo kai sallah sai ya ce a an tsaida sallan nan ne domin ka ku kuma al'umman manzo Allah ku ne limaman juna saboda ka ka ni ka tsaida sallan nan zan bi ka to a lokacin bayan an ida da sallah Dajjal yana yunkurin yana so ya shiga Makka saboda ya zo Madina ya kasa shiga mala'iku sun zagaye Madina ta kofi wani mutumi na gartaccen mutumi zai fito daga Madina sai Dajjal ya sa wuka ya raba shi biyu in ya raba shi biyu sai ce hade sai ya hade sai ce ni waye sai ce kai ne Masihi Dajjal wanda manzo Allah ya ba mu labari a kai yanzu na ƙara tabbatarwa Dajjal sai dan yana yin haka ne dan ya ruɗe da mutane yana hakan yana so ya ƙara kashe shi manzo Allah ce ba Allah ba zai ba shi iko ya kashe shi ba kuma a lokacin sai Madina ta yi rajfa ta yi girgiza za a yi karkaba duk mutumin banza da ke cikin Madina zai fita da gudu amma bayan Allah za su zauna za su fita za a yi karkaba za a yi tankake da riraya sai su fito sai su fita can to idan ya zo Makka lokacin da annabi Isa ya fito sai su yi ido hudu dawa Dajjal saboda ba zai samu shiga Makka ba haka ba zai samu shiga Madina ba to suna ido hudu sai ya narke kaman gishiri haka manzo Allah ce sai ya gudu sai ya hanyar Sham ta Falastin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi Isa zai bi shi da tawagar musulmai a wannan lokacin sai ya zo babul Lud gari ne Lud a Falastin wanda a zamanin Sayyidina Umar aka ci garin da yaki kuma wannan yana zuwa daidai kofar garin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce anan annabi Isa zai kare Dajjal sai kashe shi idan ya kashe shi a wannan wuri yana kashe shi abinda zai faru shine Yahudawa da mun tare da Yahuda suke duk inda ba Yahude ya boye sai abin yayi magana an gane duk inda ba Yahude ya boye a wannan ranan sai wannan abin yayi magana zai ce ya muslim ta'al wara'i aw khalfi yahudiyyun faqtulhu kai musulmi taho ga wani ba yahudi a bayana ya boye ka kashe shi sai ce illa al-gharqat fa innaha shajaratuhu banda bishiyar gharqat ita bishiyar tasu ce ita ce wannan bishiyar da kaga suke dasawa a New Israel saboda tana da wannan tarihi suna shiri ne kafin wai abin yanzu. An gane? Saboda haka a kashe daga nan kuma sai Allah ya saukar da ruwa, saboda shekara uku kafin Dajjali ya zo babu ruwa a duniya. Sannan a saukar da ruwa, ƙasa ta fitar da albarkacinta, sannan a zauna sai Allah ya yi wa Annabi Isa wahayi cewa na sako ya juju wa majuju. Allah kuma ya ce la yudanu alaihi minkum ahad, ba wani a cikinku da zai iya kashe su saboda bala'insu. Manzo Allah ya ce saboda bala'in ya juju wa majuju, Annabi Isa da musulmai duk za su gudu su hauka dutse saboda bala'insu. Za su shanye ruwa kasa, ruwan da ke duniya za su shanye, wannan six ocean of the world za su shanye. Har wasu tawagar in sun zo za su ce kai danin kogi ne, ƴan umu ne suka shanye. In suka duba su ce mun gama da na duniya, tsora na sama, sai su ɗauki mashi fari sai su cilla shi sama cun, in ya tafi su sai ya dawo da jini, sai su ce ha 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 ha, sun gama da na duniya, sun gama da na ina sama. Sai Annabi Isa ya ɗaga hannu ya roƙi Allah saboda bala'insu, sai Allah ya turo tsutsa sai su liƙe a wuyan Yajuju wa Majuju. Sai manzo Allah ya ce fa yamutuna ka mauti nafsin wahidin, a dare sai su mutu gaba ki ɗaya a lokaci ɗaya duk su faɗi. Fa yursilu Allahu a'naqa tuyuran, sai Allah ya turo wasu tsuntsaye a'naquhum ka'anaqil bukht, wuyansu kaman wuyan raƙumi, sai su ɗauki gawan Yajuju wa Majuju. Fa yarmunaha haythu sha Allah, sai su jefar da ita Allah ya ga dama. Wanda malamai suka fassara wannan hadisin da cewa na'ama asirij, Allah zai turo su su ɗauki gawan. Kaga asirij na ɗaukar mutum ko su ɗauki gawan su je su jefa, sannan shi ne sai a yi ruwa a wannan lokacin. Allah ka shirya da mu duka wannan mai rai fa yana jiransa. Shi ne sai Allah ya ce falamma tawaffaitani, a lokacin da ka ɗauke ni zuwa gare ka, kunta antar raqiba alaihim, Allah kai ne kake bibiyan al'amarinsu. An gane? Wa anta ala kulli shay'in shahid, kai mai shaidawa ne akan komai da suke aiwatarwa. Shine in tu'adhibuhum fa innahum ibadu, in ka musu azaba bayanka ne, wa in taghfir lahum, in kuwa ka gafarta musu, fa innaka antal azizul hakim, lallai kai Allah kai ne mabuwayi mai hikima. Fa yuqalu li, manzo Allah ce sai a ce min, innahum lam yazalu murtaddin, wa'annan mutanen da kake gani da aka kada su zuwa wuta ba su gushe ba, sun zama sun yi ridda. Kaga kenan wanda yake ƙara fassara maka hadisin yanda malamai suka fassara shi akan cewa wa'anda suka yi ridda ne a cikin sahabbai. Kaga su yanzu ba a kidaya su, manzo Allah ya bar duniya ya bar su a matsayin mai musulmai, amma bayan ya rasu suka yi ridda. Sayyidina Abubakar ya yake su aka kashe na kashewa a ciki masu tuba, suka tuba suka dawo. Sai ya ce murtaddina ala aqabihim mundu faraktahum, su ba su gushe ba, suna wato sun yi ridda, sun koma kan wiyayensu, ma'ana kafircinsu na baya tun lokacin da ka bar su. Lokacin da ka mutu ka bar su, su kuma sun koma kan kafirci. Shi yasa Sayyidina Abubakar ya yake su aka kashe na kashewa, masu tuba suka tuba, masu gyarawa suka gyara. An gane? Kaga Musailama an kashe shi ne, amince wannan. Amma Sulaiha ya tuba ya gyara, amince wannan. To da sauransu da waɗanda kuma suka kira da zakka suka dawo suna ba da zakka, kaga daga nan sai komai ya daidaita. To wa'annan da aka kashe a wannan lokacin su ne wanda manzon Allah ya gani, kamar shi wannan. Ba wanda ƴan Shi'a suke fassarawa cewa wai sahabbai ne gabaki ɗayansu ba, kamar shi wannan. Allah ka shirye da mu. Wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito sa, malam ya ce muttafaqun alayhi. Bukhari ya rawaito sa cikin kitabu tafsir suratul anbiya, babu kama bada'na awwal khalqin nu'idu kenan. Imam Muslim kuma a cikin kitabul janna, kitabu janna wa sifatu na'imiha wa ahliha, babu fana'id dunya, haka Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi a cikin sahihin sa. Bala yace al-hadi ashar, hadisi na 11, an abi sa'idin abdullah ibn mughaffal radiyallahu anhu qala, hadithi daga Abu Sa'id, hukunyansa kenan.
shine wa Abdullahi bin Mughaffal, Allah ya kare yadda a gare sa. Abu Sa'id inna Abdullahi bin Mughaffal, zaka ga akwai magana da malamai na tarihi suke jinjinawa zuwa gare sa cewa wai wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna tare da shi sai ga shi cikin damuwa, cikin bakin ciki. Manzon Allah ke tambayar sa menene, yace damuwa ce ta mun yawa, wai lokacin ina jahiliya na dauki ƴata na jefa ta a cikin wani rijiya mai zurfi, sa'annan har sai da na kira naji ta amsa, lokacin da nake hakawa yace kura ya same ni a gemu na har tana kakkaɓe min na jefa ta, sa'annan kuma na dauki dutse na jefa katon dutse ko. Amma wannan hadisin malaman hadisi suka ce ƙarya ne, hadisin ƙarya ne bai inganta ba. Amma shi wannan duk da malaman tarihi zaka ga suna yaɗa maganan to amma bai inganta ba, duk da bai inganta ba kaga adena yaɗa shi. Amma shi wannan adena yaɗa shi kuma ka daina bada labarin a matsayin wannan sahabin abin da ya faru da shi kenan. Allah ka shirye da mu. Qala yace naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khazqi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana jifan tsakuwa, shine khazq, jifa da tsakuwa haka, wanda yara ke yi ko ana wasa da tsakuwa haka, manzon Allah ya hana wasa da tsakuwa haka. Wa qala, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innahu la yaqtulu as-sayda, shi fa wannan dan tsakuwar da ake wasa da shi ake jifa baya kashe abun farauta ko yana yi ba zai yi ba. Wala yanqu al-aduwa, kuma baya jiwa ka a wato makiyi kafiri makiyi ciwo, in an yata zai ji mai ciwo, zai ji mai ciwo ba, ai tsakuwa ce da ake wasa da ita, zaka ga ana wasa da ita haka. Yace baya jiwa kafiri kuma makiyi ciwo. Wa innahu yaqfa'u al-aina, sai dai yana fasa ido ko dan aka jefa ya dake ka ido zai iya me fasa idan ko. Wa yaksiru sin, kuma zai iya karya ne haƙori a cikin ko. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wasa da me tsakuwa, saboda haka yanzu da zaka ga yaro yana wasa da tsakuwa sai ka ce mene bari, saboda me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana. Dama muna magana ne akan muhafazati ala sunna wa adabiha, to daga cikin ladabban sunna kada ka yadda ga yaro yana wasa da tsakuwa ta kare shi a tsawatar masa a hana shi. Abdullahi bin Mughaffal da abin da yake wannan hadisin Bukhari da Muslim suka rawaito, sai ce wa fi riwayatin, a wata ruwaya, anna qariban libni Mughaffal, akwai wani danginsa na jini na Ibn Mughaffal Khazafa, an gane dangin Abdullahi bin Mughaffal ya dauki dutse sai yayi ya dan yi wasa da dutsen ya jefa tsakuwar. Fanahahu, shi Abdullahi bin Mughaffal sai ce mai kai bari. Wa qala, sai yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha anil khazfi, kai manzan lallai manzan Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata gare shi da alayensa yayi hani akan jifa da tsakuwa, wasa da tsakuwa ko jifa da tsakuwa. Wa qala, har manzan Allah ma yace innaha la tasidu saydan, kai wannan fa wasa da tsakuwa ba ta farautan abun farauta. Summa aada, sai wannan yaron ya ƙara daga dutsen nan tsakuwar yayi jifa da shi. Fa qala, sai yace uhaddithuka anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha anhu, kai kina baka bayanin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan haka. Summa utta takhzif, sannan ka koma kana wasa da tsakuwa kana jifa da tsakuwa. La ukallimu abadan, ba zan ƙara yi maka magana ba har abada, saboda ya ce mai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To haka sahabbai suke. Abdullahi dan Umar dan Khattab, hadisin nan a cikin Bukhari da Muslim, tarana maman Bilal, yana da ɗa Bilal ibn Umar, maman shi za ta fita za ta je masallaci, sai ce mama ba kakana Umar ya ce mata su daina zuwa masallaci ba? Sai Abdullahi dan Umar ya kalli din sai ce mai manzon Allah ce ala la tamna'u ima Allah masajidillah, kai jama'a
din mata sun ce za su je masallaci ko ku hana su shi Bilal sai abin ya bata mai rai sai ce wallahi lanamna'annahunna yace na rantsa da Allah sai mun hana su rawun hadisin sai ce Abu Ibn Umar sabban sayyi'an Abdullahi dan Umar sai ya zagi dansa mummunan zagi lam yusma' minhu qat ba a taba jin sa jazakallahu khair ba a taba jin Abdullahi dan Umar dan Khattab yayi irin wannan zagin ba yace kakanka Umar bai isa ba kaga irin mutanen yau ne za su ce ya rena baban shi ma ko zai ce ya rena baban shi kaji ma abin da yace kai baban shi kakansa bai isa ba me yasa sai ce kakanka Umar bai isa ba na ce ma manzon Allah ya ce ce Umar ya ce kaga yana so ya nuna girman wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rawun hadisin yace sai dai wata uku baya wadan sa magana ya kaura ce wadan saboda yace mai manzo Allah yace shi kuma yace Umar yace Abdullahi dan Mas'ud yace inni ara an-nas sayuhlakun kai ina ganin mutane yau za su halaka aqulu lahum qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna qala abu bakr wa umar ina ce musu manzo Allah yace suna zuwa suna ce musu sayyidina abubakar da umar sun ce waye sayyidina abubakar waye umar na ce muku manzo Allah yace kana ce mun abubakar yace umar yace kana so nuna mutane girman wa ba kuma waye yare na abubakar din da umar din ba an gane saboda girman magana manzo Allah ba a buƙatar magana wani makhluki kuma ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اما ذا الله يفدي تو ان كما با ابقاتن مغانن وني كوواي مالمن كوواي شي ان دي انتما من ذا الله تي تو اجي مغانن كووا اجي تو wannan shine tarbiyar da yau muka rasa in ya karanta hadisi zai zo yace ma amma mallan wani yazo yace kaza mallan wani wa waye shi kace ma manzo Allah yace kazo kace mallan wani yace kaza shi waye duk daukakan da ya samu ta dalilin wa ya samu kuma ta dalilin addinin musulunci ta dalilin manzo Allah to an ce ba manzo Allah ya ce kuma kazo kace mallan wani ya ce kaza ajje maganar sa ta ajje shi a gefe in dai ba ya kawo ma wani hadisi bane wanda kai kuma ya gwara kanka da shi ko to shine kai za ka yi tambaya kace to me bayani a ciki amma in dai an ce ma manzo Allah ya ce kowaye yazo ya ce ma wani magana ka watsar da maganar sa ka huta kaga dan Najeriya da ya gane wannan karatun ba zai ce malamai na gura kansu ba wannan malami ya zo ya ce ma manzo Allah ya karanto ma hadisi sai zo ya ce ma ka watsar da maganar sai kuma ka zo kana sauraron ai kai ne mai matsalar Allah ka shirye da mu lokaci ya kure mana mu yi hakuri ya kamata a ce mun karasa hadisin nan guda daya amma yanayi ba zai bari mu karasa shi ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ina ku tambaya zamu amsa da biyu in babu kuma insha Allah zamu tafita akan karatu wa alaikum assalam na yana daga cikin manyan alamomin tashin kiyama guda goma da manzo Allah ya ambata cewa annabi Isa zai zo akwai fitowar rana daga yamma da gabas sannan akwai fitowar wata dabba za ta fito da ta wuce za a yi identification wanda suke mutane kai za a rubuta a goshin kowa wannan musulmi ne wannan kafiri ne wannan dan mutane wannan dan aljanna ne haka za a rubuta a goshin kowa ko gane sannan an toshe kofar tubaki to daga ciki dajjal ko wanda dajjal sannan ya juju wa majuju sannan na tashe manzo Allah ce ku huta za ta fito daga Yaman da mutan dajin nan to za ta fito za ta kada kara da mutanen duniya gaba ki daya za ta kada su zuwa Suriya a filin Suriya za ta tashi kiyama gani za ta kada su idan mutane suka ta gudu in sun gaji sai wutar ta tsaya su huta in sun gama huta sai ta kara ta sai a ta gudu shine malam baje gai gudun fafalaki to a ranar ake yi sai a je in aka zo filin to sannan sai a busa kaho kowa ya mutu sannan kiyama na'am alhaji an amsa tambayar ka kenan naga ka daga ni wa alaikum assalam eh zai dawo a matsayin zai zo ya karasa rayuwarsa a duniyar da Allah ya rubuta. Allah ya mana alƙawari cewa a cikin ƙasa ya halice mu ba daga cikin ta ba, shi zai mai da mu kuma daga cikin za mu fito ba. To ya riga ya gama kaino dinsa, zai zo ne a matsayin yana bin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ina fata ka gane. Ba a matsayin annabinsa ba, ai kaino dinsa ya kare. Yanzu zai zo annabin Allah ne, amma baya ba a matsayin annabi da ya zo da sabon doka ba, yana bin dokan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Saboda kaino dinsa ya kare, yanzu kainon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yake rayuwa a ciki. A fahimci masala? Yawwa. Ba wai zai zo da sabon wani doka ba ne, yana nan a matsayin annabinsa, amma yana aiki ne da dokar Allah, alkitabu was sunna. Ya saboda shi ma yanzu mabiyi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da za yaranka zai kawo mata tambaya an masa islamiya cewa wani annabi ne zai yi rayuwa zai ko a matsayin annabi kuma ya dawo duniya a matsayin bawa Allah, to sai ka ce annabi Isa. An gane? Eh. Akwai hadisi, hadisin Abdullahi dan Mas'udin a cikin Bukhari, mutum ma daga Afirka ne, ɗan Afirka ne zai zo wannan bannan. Manzo Allah ya siffanta shi asirun, ya ce gajere, aswadun baki, afhajun gwani. Kaga dai duk siffan muni ko an yaba masa. Min al-Habasha, ya je daga Afirka, Habasha, zai zo ya warware ɗakin Ka'aba block bayan block. In ya warware ya miƙawa sojojinsa, haka za su ɗauki block block su je su jefa shi a ruwa, ina kenan Jidda, shi kenan sai zama ba Ka'aba a duniya. To a hakan za a yi kiyama. Allah kada ka yi mu lokuta. Eh, kai ne na ƙarshe. Na'am. Eh. Eh. Darabke? Ba jifa ba ne, jifa dai aka hana, wasan dai jifa aka hana. Eh, tarabta ai suna yi suna kamawa ne. Eh, mata ma na yi, ai ma mata aka sani da su. Eh, ba ma maza ba. Eh, kawai shi dai jifa, akwai dai wani wasa da ake yi, amma shi ba da dutse ba ne. Yawanci wanda ya zauna a ƙauye yana gani, ana yin sa ne a lokacin da ake yin cika ciki. Dan watan yula, wasan yula ba za ka ga ana jifa da shi, ana yula, kaga wuta ne shi wannan, za ka ga ana duk wanda ya zauna a ƙauye ya sani, ana wasan yula nan bu, ana jifa da shi. An gane? To shi wannan haramun ne. Saboda kaman yana daga cikin illan nawasib da suka kirkirowa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka shirye mu, Allah ka ba mu ikon gyara ɗabi'unmu, Allah ka ba mu ikon tuba daga zunubanmu, duk abin da zai nisantar da mu zuwa gare ka, ya Allah ka tsame hannunmu, kada ka ba mu ikon aiwatar da shi. Duk abin da zai kusantar da mu zuwa gare ka, ya Allah ka ba mu ikon aiwatar da shi. Idan muka karɓa muka aiwatar, ya Allah ka karɓa mana a matsayin ibada. Yanda ka haɗa fuskokinmu a wannan wuri, ina roƙonka ka haɗa mu a cikin firdausil a'la. Ɗan uwanmu da suka faɗa cikin jarabawa, cikin hannun waɗannan mayagun mutane, ya Allah duk inda suke, muna roƙonka ka kare su da kariyarka, ka kuɓutar da su da kuɓutarka. Ya Allah ka kare su, ka maida su zuwa ga iyalansu cikin aminci da ƙoshin lafiya. Su kuma masu wannan aiki, ya Allah, waɗanda za su shiri a cikin su ka shiryar da su, wanda kuma ƙaddararka ya gabata a kan su ba za su shiri ba, ya Allah ka yi maganin su, ya Allah, ba sai shuwatsa wato jami'an tsaronmu sun ɓatar da ababen harbin su, ya Allah ka haɗa kansu da kansu, su ci kansu da kansu ba tare da an wahala da su ba. Mu kuma ya Allah ka kare mu daga fitinarsu, ya Allah, yanda baka kaddara mana mun faɗa hannunsu ba, ya Allah, har zuwa ranar da za mu koma gare ka, ka haramta haɗuwanmu da su da muke a duniya, su ma ka haramta musu haɗuwarsu da mu ta inda suke, sai in sun tuba sun gyara. Ina fata mun gane. Wanda ya gina wannan masallaci ya bada shi fi sabilillah, ya Allah, ka gina masa katafaren gida a aljanna, mu ma ka gina mana katafaren gida a cikin firdausi. Yanda ka bashi damar yin wannan hidima, ya Allah, ka ba mu arzikin da za mu yi abin da ya fi wannan. Idan kuma muke, ya Allah, ka karɓa mana a matsayin ibada, da mu su gaba ki ɗaya ka
سامع أشكيم في الدروس الأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.